Bayan da Najeriya ta samu yancin kai a shekara ta 1960, jagororinta a wancan lokacin sun nuna kishi da kuma kokarin ganin cewa sun mayar da ita tamkar Turai. Sai dai wannan kudurin nasu ya haɗu da cikas sanadiyar juyin mulki na farko da sojoji suka yi a ranar 15 ga Janairu na shekara ta 1966. Farfesa Abubakar Abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Usmanu Danfodio na ganin cewa wannan juyin mulkin shine asasin duk wata matsala da Najeriya ta samu kanta ciki a wannan lokaci.
Kusan mafi yawancin waɗannan fitintunu ma da muke samu a yau na kabilanci, na addini, na bangaranci, wurin sha'anin siyasa da sauran al'amuran kasar nan, kusan duk suna da alaka da tasiri ga wancan ainihin juyin mulki. Juyin mulkin ma da ya biyo bayan na harkon shi ma kusan wannan dimension din ya dauka. Yaƙin civil war da ya biyo baya shi ma in ka kalle shi wannan siga ce ya dauka. Kusan duka matsalolin da ƙasar nan ta samu, musamman matsaloli waɗanda suka shafi siyasa da zamantakewa, za ka ga suna da alaka.
Wani abin sha'awa shine yadda magabata na wancan lokacin suka dukofa ga ayyukan bunƙasa ƙasa ba tare da ciwo bashi na kosisin kwabo ba. Dr. Tukur Muktar na sashen nazarin tarihi a Jami'ar Usmanu Danfodio ya ce har yanzu jama'ar Najeriya na amfana da ayyukan da magabatan suka samar.
In ka diba kowane yanki za ka ga shugabannin su sun aza su bisa ga wani tsari, bisa ga wata tahiya wadda ga haske nan kana gani. Ga kamfanonin jiragen ƙasa ake tallodawa ana fita ƙasashen waje. Tsarin da sun kama ƙasa na farko wanda ake kira First National Development Plan. Har yanzu wasu abubuwan nan muna amfani da su. Look at waga Kayanje Dam cikin an kai shi ba ai aro kokobu ba. Jami'o'in nan ta Insuka da ta Ibadan da ta Zaria ba abu aro kokobu ba. Hanyoyi da ake kira trunk A road, manyan hanyoyi wanda na fara hada kasa ba aro kudi ba. Yau ga munan bashi ya dabaibaye mu da dukkan nisa kana jin motsin bashi bisa jikinka.
Masana na ganin cewa da shugabannin da Najeriya ta samu daga baya sun yi koyi da na farko da tunin labarin da ake da shi yanzu na rashin ci gaba ya sauya, kamar yadda Farfesa Abubakar Abdullahi ke cewa.
Da a ce shugabanninmu irin su Marigayi Sardauna, su Tafawa Balewa, su ce Obafemi Awolowo da Nnamdi Azikiwe a ce suna raye yau ko za su tashi yau, da hakika za su ji ciwon abin da ya biyo bayan sun bar mulkin kasar nan. Su kasar nan ci gabansu ba wai individual interest din su ba. Kuma ina ganin wannan shine shugabancin yanzu ya rasa.
To ko akwai dama ta dora Najeriya bisa kikkiawan tafarki kamar yadda magabata suka dora ta akai? Farfesa Bello Bada na ganin cewa
abu guda ka sa su koyi darasi lokacin da masu jefa kuri'a suka fara sanin ciyon kansu, suka fara nuna musu cewa aiki muke so ba ku ba mu kuɗi ba, alƙawalin da kun kai mana shekaran jiya ba ku cika ba, kun dawo yanzu me za ku gaya mana? To wannan shi ka sa su koyi darasi daga 'yan siyasa na gaba.
Yanzu kusan shekara 63 da Najeriya ta samu yancin kai, kuma gashi yanzu tana kan tafarkin demokuraɗiyya inda take daf da gudanar da zaɓuɓɓuka. Da yawa 'yan Najeriya na ganin cewa da 'yan siyasa na yanzu za su yi koyi da halayen irin na jamhuriya ta farko da za a samu bunƙasa a Najeriya. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.